بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar asabar wanda ita ce safiyar 3 ga watan al-muharram shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 28 ga watan yuni 2025 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na garki area 8 a cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato FCT Abuja tare da iyayenmu mata don yi mana nasiha akan sha'anin addinin musulunci Allah ubangiji ya sa mu dace a taken nasihar mu ta yau shine saurin wucewar kwanaki dubi daga mahangar shari'a wato muna rayuwa a wani lokaci wanda yake da tsananin sauri wajen tafiya to menene shari'a ta tanada game da wannan yanayi kafin nan ina so na amfani da wannan dama don mu mika ta'aziyya zuwa ga wato al'ummar kasar Kano da ma sauran kasashen Hausa na rasuwa da aka samu aka tashi yau da rasuwar Alhaji Aminu Alhassan dan tata wani mashahurin attajiri cikin dattawan kasar nan wanda kusan za a ce shine karshe a cikin zuriyar Alhassan dan tata wanda suka sun fi mutum 60 amma shi kadai ne ya saura kuma shi ma yau an wayi gari da rasuwarsa dattijan arziki ne mai matukar taimakon talakawa da taimakon addini da dattaku duk wanda ya san shi yana fadan alkhairi game da shi Allah ya mai rasuwa muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa mutuwa ta kasance mishi hutu a gare shi wannan tsawon rayuwa da yayi mai albarka ubangiji Allah ya karba masa ayyukansa Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya gafarta mana mu da shi da sauran musulmai baki daya a shi lokaci wannan da muke rayuwa a ciki a kwana a tashi a yi safiya a yi maraice a yi mako a yi wata shekara ta wuce shine jagi shine capital shine ra'asu mal na rayuwarmu Allah madaukakin sarki da ya halicce mu ya lissafa wa kowane bawa tsawon sakanni da mintuna da kwanaki da shekarun da zai wanda daga zarar an busa mutum rai ya fito duniya to an fara lissafin da bature ke ce ma countdown wato ana ta ragewa kullum muna cin kwanakinmu ne har mu ci da ajalinmu Allah ka sa mu cika da imani wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya mana wanda kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai ni'imomi guda biyu wanda ake wa mutane kamun ga wato mutane suna yin fargar jaji mutane ba sa gane amfanin waɗannan ni'imomi sai sun kubuce musu daga ciki akwai lafiya daga ciki kuma akwai lokaci sarari da samun dama duk mutum Allah ya halicce shi zai tafi kan wasu matakai har ya tsufa ko kuma mutuwa ta riske shi kafin nan kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukiru fil arhami ma nashau ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tisla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a Allah yace ku mutane idan kuna da shakka game da tashin alkiyama to ku kalli rayuwarku mun halicce ku farko annabi adam daga ƙasa sannan sauran zuriyarsa daga maniyyi na saduwar mace da namiji Allah yake sannan mu fito da ku duniya bayan zazzagaya wanda wannan mani yayi daga lokaci kaza zuwa yanayi kaza har ya zama dan adam aka fito da shi dan jariri summa nukhrijukum tifla ku fito yan jarirai masu rauni wanda ba abin da za ku iya wa kanku ana nan wannan jariri yana girma yana girma Allah yake summa litablughu ashuddakum sannan kuma har ku kai tsananin girma da karfin ku karfin tunani karfin jiki karfin fada a ji karfin arziki mutun ya zama wani gagarare ma a rasa da laifi ana nan kuma Allah yake summa litakunu shuyukha sannan kuma yau da gobe har ku koma tsofaffi dattawa marasa karfi marasa katabus Allah yake wa minkum man yatawaffa wani daga cikin ku in mun ga dama mu kashe shi ko a yarinta ko mu kashe shi a samartaka ko mu kashe shi a lokacin girma ko a lokacin tsufa wasu kuma wa minkum man yuraddu ila arzalil umr wasu kuma mu bar su har su yi rayuwa su dade tsufan ma ta ishe su ya zama ma suna fatan ma su mutu su huta abinda suka iya da su kasa iya tsayuwa ta gagara abinci ma ba kowane za su iya ci magana ma ta gagara tunani ya canza Allah ya ce da kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a kaga mutum ya wayi gari abinda ya sani yanzu ya manta to haka Allah ya tsara wannan rayuwar ta dan adam babu yadda mutum ya iya da ransa in an bar shi ma da fitowar rana da faduwata to ta ishe shi darasi ta ishe shi ya gane cewa shi ba komai bane a wurin Allah face bawa to a wannan rayuwar da muke in muka lura da kyau ya ku iyaye za mu ga cewa akwai wani sauri da zamani yake mai ban mamaki yanzu yaushe ake maganan an shiga shekara ta 1446 sai ga kaman ba a wuce yan makonni ba ko yan watanni yanzu gashi har ta wuce gashi an shiga shekara ta 1447 yau gashi an shiga rana ta uku kana nan kafin ka ankara kafin ki ce kiftawa da bismillah inda dare da lafiya sai ki ji watan muharram ya wuce watan safar ya wuce ana nan sai ki ji ana lissafin azumi saura kwana kaza inda dare da lafiya haka kuma ake ta yin wannan cycle din ana jujjuyawa to akwai abin daukar izina da shari'a ta nuna mana game da wannan a cikin hadisin al-imam ahmad da wasu cikin malamai daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai lokaci yayi kurkusa da junansa fatakunu sanatu kashahar sai an wayi gari kaga shekara tsayinta kamar tsayin wata guda washahar kal jumu'ati wata daya ya zama tsawon shi kamar tsawon mako guda wal jumu'atu kal yawmi mako daya ya zama kamar wuni daya wal yawm kasa'ati shi kuma wuni sai zama tsawon shi kamar tsawon awa daya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasa'atu takunu kadharmati bin nari ita kuma awa daya ta dinga wucewa kamar kiftawar ashana kamar da kesta ashana a hura wuta sai kaga awa daya ta wuce wannan abun bai bukata wani dogon sharhi duk muna ganin shi a aikace yanzu nan zaka ji an ce shekara ta wuce shekaran nan sai kaga kamar ba a yi ta ba ko kaji an ce an yi wata daya ballantana mako ko wuni guda daga wayewar gari zuwa rana ta faɗi sai ka ga cewa wacin abubuwa sun lalace wannan ma'anarsa a gurin malamai suka ce yana nuni zuwa ga ƙarancin albarkar wannan lokaci da ake rayuwa abinda a da mutum zai iya yin shi a rana ɗaya yanzu sai sati bai yi ba wannan abin wani aikin alkhairi ne wani aiki ne na office wani aiki ne na gida da sauransu abinda a da mutum zai iya yin shi lokaci guda sai ya wuni yana yi bai iya ba. Abinda zai kawo haka, malamai suka ce saboda yawan shagaltuwa da duniya da mutane za su, da mutane suka shagaltu da duniya har ya zama da cewa ma ba su san lokacinsu yana wucewa ba, sai dai su farga kawai su ga cewa a har lokaci ya wuce. Yanzu irin da lokacin azumi sai a ga rana ta yi tsayi saboda ba a cin komai. Yanzu ko sai ana azumi mutum ma har sai a kira kiran sallar magariba bai ma shirya ba, bai ma wai da ma har magariban ta kawo jiki. Mata a gida sun saba da za su gama duk abin da ake yi na buɗe baki su shirya shi ma suna jiran lokaci. Yanzu kuma sai dai ana kiran sallah suna bakin murhu, suna bakin gas, suna anan suke yin buɗe baki ma saboda ƙarancin lokaci da wato rashin albarkashi. Saboda haka sai a waye gari rayuwa ta yi gajeriya, al'amari ya ci kurkuɗe, an rasa yadda za a yi amfana. Saboda muhimmancin wannan rayuwa tamu ta yau da kullum, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana wannan isharar cewa idan lokacin yayi mu san yadda za mu ci moriyarsa. Ba gaban za ba, Allah ya rantsuwa ya ce wal asr innal insana lafi khusr. Allah ya rantsa da zamani cewa lalle dan adam yana cikin asara in ba wanda ya tashi abinda Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shi sa kuma Allah yake ce mana ya ladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Ya ku mun da kuka yi imani, kar ku bari ƴaƴanku da dukiyoyinku su wofantar da ku daga ambaton Allah. Wato kada mu biye ma duniya mai tashar holiya mu manta da abin da ya kamata mu. Wannan hadisi na farko kenan, hadisin Anas dan Malik. A ɗayan hadisin kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu. Al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai an danke ilimi, an kame ilimi. Wato ilimin addinin musulunci zai wayi gari yayi karanci a cikin mutane, ta yadda zai zama jahilci shine abu gama gari a cikin mutane. Sai dai dan tsillin tsilli, dan can a ga wani mai dan haske, can a ga wani mai dan haske, har a wayi gari ma saboda karancin malamai da masana addini har jahilci ma ya zama ilimi. Sai ga wani wanda ma jahili ne, sai ana mai kallon mai ilimi. Wani wanda bai iya ba, sai ana mai kallon mai ilimi, saboda a garin makafi Bahaushe ya ce mai ido ɗaya sarki. To yana daga cikin alamar tashin alkiyama ƙarancin masu ilimi, har a dinga neman waye zai karantar, waye zai bada fatawa, waye zai yi limanci, wane ne zai raba gado, a dinga nema ana rasa, ana rasawa. Sai dai kamakame. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa takfuru zalazil, kuma za a yawaita girgizar ƙasa, ai ta yin annoba ta girgizar ƙasa, ana mutuwa iri daban-daban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yataqarabu zaman, kuma zamani zai kusa da juna. Shine wannan da muke magana, jujjuyawar zamani za ta kusa da juna. Wa yakfura alharju, sannan za a yawaita kisa, mutane za su dinga kashe rayuka ba gaira ba sabat. Kamar yadda muke gani a yanzu, yanda ran dan adam ya zama ranka zama ya fi shi daraja, yan banditi su kashe, yan boko haram su kashe, jami'an tsaro su kashe, yan sara suka, yan kwacen waya, kidnappers, kowa yana yin kisa. To ba ma wannan ba, har a cikin gidaje kullum zaka ji labarin uwa ta kashe ɗa, ɗa ya kashe uwa, uba ya kashe ɗa, ɗa ya kashe uba, miji ya kashe mata, mata ta kashe miji, uwa ya kashe ƙani, ƙani ya kashe uwa. Duk wannan ai mun sha ji. Wato mutanen da suke majibinta juna, masu ƙaunatar juna, wanda za su yi baƙin ciki idan ɗayan ya mutu, to kuma su ne suke aikawa da shi lahira. Akan kuma sababi wanda bai kai ya kawo ba. Wani lokaci ma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har a wayi gari mutum ya yi kisa bai ma san dalilin da ya sa ya yi kisan ba. Inda za a tambaye shi me yasa ka kashe wani, shi ma bai sani. Shi ma wanda aka kashe din shi ma bai san laifin da ya yi. To wannan ma na daga cikin alamun tashin alkiyama wanda suka riga suka bayyana a cikin al'umma. Ubangiji Allah ka tsare mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hatta yakuna fikumul malu fayafidu sannan kuma za a wayi gari kudi su yawa a hannun mutane, arziki ya yawa a hannun mutane, arziki kamar zai malala a ƙasa. Kaga mutane malam suna da kuɗaɗe na tashin hankali wanda lissafi bai iya sanin adadinsu. Kaga an ce mutum yana da gida guda 5,000, yana da kuɗi biliyan kaza bai san adadinsu ba, yana da motoci na hawa bai san iyakarsu, yana da account a banki iri daban-daban bai san me ke ciki ba. Kaji ana lissafin kuɗi kamar ƙasa, ce biliyan kaza, biliyan kaza. To wannan kuɗin da ya yi yawa a hannun mutane yanzu da ake ganin arziki ne, shi ma alama tashin alkiyama ce. Yawan kuɗi a hannun mutane na tashin hankali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk waɗannan suna cikin alamun tashin alkiyama. To abinda muke kallo mu a cikin wannan hadisi shine maganan kusancin zamani da juna din. Malamai mabambanta sun yi maganganu akan wannan hadisi da ƙoƙarin fahimtar me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi tun malaman da zuwa ma malaman yanzu. Saboda haka sai aka raba abin zuwa gida biyu, cewa akwai at-taqarubul hissi, akwai kuma at-taqarubul ma'anawi. Allah ya jikan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi. Ibn Hajar ya rasu shekara ta hijira 852, yau sama da shekara 700 da rasuwarsa, saboda shekara 600 da rasuwarsa. Amma ya hasaso wannan abin da muke ciki, da yake cewa taqarubuz zaman, akwai ko dai ɗebe albarkar zamani. Ya zama na mutum ya rayu ya daɗe a duniya amma bai ci wata albarka ba. Abinda mutum zai iya tsiyawa a cikin mako 5 ko wata 5 sai shekara 5 bai iyawa. Yanzu misali sana'ar tela, ya kamata a ce mutum zai koyi sana'ar tela a cikin sati 6 ya iya ta. Akwai mai ɗinki da taka keke da yanka da style, ina jin ya kamata a ce a sati 6 ya iya ta, bai kamata ta wuce haka. Amma sai aka yi yarinya koyan ɗinki sai ta shekara 5 ba ta iya ba, a rasa mai take kullum ana ta biyan kuɗi. To lokacin ne bai da albarka. Haka tukin mota, a rana ɗaya ake koyan tukin mota, a rana ɗaya. Ya kamata a ce daga yanzu ɗinnan da safiya zuwa la'asar an koya miki mota kin iya, ba haka ba ne? Amma wallahi wata ta shekara 10 tana da mota bata iya ta, saboda rashin albarka. Ko kun fahimta yanzu? Haka mutum ya je makaranta ya zauna a koya mashi Alƙur'ani, misali a ce daga sabbi zuwa suratul nasi, wanda zai dinga sallah da shi cikin wata uku zai iya koya wannan karatun. Amma za ka iya ganin matar da yanzu tun da ta zo Abuja nan take koyan wannan karatun, haihuwa ta iya shi, kuma tun zamanin Abacha take garin nan, har yanzu tana zuwa Islamiyya kullum Asabar Lahadi, ba ta iya sabbi zuwa nasi ko ba ta fasa zuwa ba. Me yasa? Saboda Allah ya zare albarkar lokaci. A yayin da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Malik ibn al-Huwairith za su zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna mako uku sun iya karatu, Annabi ya ce ku koma garuruwan ku je ku ci gaba da karantar da su. Idan an je wanda za a sa liman wanda ya fi ku iya karatu, wanda za a sa ladan wanda ya fi kowa sauki mai kyau. Kuma da haka suka je suka ci gaba da karantar da al'umma su bayan mako uku kawai. Wannan karatun da suka koya yanzu zaka iya shekara 5 baka iya shi. To malamai suka ce wannan shine ma'anan kusancin zamani, cire albarkar lokaci. Ko kuma kamar da muka ambata, shagaltuwa da abubuwan da za su hana ka san lokacin yana wucewa, wato gafala kenan. Sai Ibn Hajar ya ce wa amma taqarubul hissi, a aikace a ga lokaci yayi sauri, ya ce falam yadhhar ba'd, shi to bai riga ya bayyana ba. Yace wala'allahu yadhharu inda qurbi sa'a, yace to hala wannan zai bayyana ne idan alkiyama ta yi kusa. To kun ga yayi hasashen, yayi dogon zance akan wannan. Yanzu mu kalla mu gani, akwai at-taqarub wanda physically muna ganin lokaci yayi kusa da juna. Alal misali, da can za a tafi aikin Makka, to wajen shekara 5 ake a hanya. Idan mutum ya bar nan Najeriya yanzu zai tafi aikin maka to sai an ganshi wataƙila ma wani sai dai a hada a lahira kawai shiga su jamba da kai so da za a raba ta cikin daga nan za a tashi a tafi Borno daga Borno a shiga cikin Chadi ko a shiga cikin Niger a raba ta Libya ta Morocco ta ina ne a shiga Sudan a je a shiga ruwa bahar Maliya sannan a tsallaka Jidda wani a wannan hanya zai mutu wani a hanya ya kama wata sana'a in kudin shi ya kare ya samu wani lambu ya fara aikin gona har ya zama attajiri har ya aure ya fasa zuwa aikin hajjin kenan wani kuma Allah ya sa ya haura ma ba zai dawo ba dan haka yake zuwa aikin hajji aka zo aka samu hanya da ta dan fa haka sauki shine a tafi da mota ayi wata takwas a hanya ana nan jirgi yazo tunda jirgi daga zaman mu dinnan zuwa yanzu rabin awa kuma kaman haka tafiya da zai ba ya karama bace daga nan yanzu ya kusa kan in aka hau jirgi za a je maka awa 4 zuwa 5 daga airport din na Abuja an sauka a Jidda tafiya da za a yi wajen shekara ana yin ta ba tsayawa to yana daga cikin taqarubul hissi ana ganin zamani ya canza haka waɗannan hanyoyin sadarwa TV wayar tarho da kuma wannan ta zamani da ake cewa social media yanzu hatta wannan karatun da muke yi gashi nan live wannan na iya ganin shi daga nesa to taqarub ne wannan waɗannan duka da muke ganin su alamu ne na tashin alkiyama ya kusanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana saboda haka amfanin da zamu ci na wannan shine kamar yadda idan kina jarabawa a aji sai a invigilator ake ce mai ko sai ce sora minti 15 ya kamata ki mene kenan ki kara kwazo ki kara sauri wajen abin da zaki rubuta da zai baki maki mai kyau to haka ya kamata yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa zamanin da duniya za ta tashi ya kusa kuma dai ko da dai ban riski tashin alkiyama ba Larabawa suna cewa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu da kiyama shi ta tsaya saboda ka kowanne ɗayan mu yana nan lokaci zai kai shi ga mutuwa to menene abinda zamu ci moriyarsa a sa'ad da muke raye kafin lokaci ya kure mana to shine abinda ya kamata mu tambaya shine ma'anar cewa wato mahangar shari'a game da saurin wucewar zamani ba wai kawai mai ta murna mana cewa ai mu muna rayuwa a zamani na ci gaba da na'urori don haka mai ta siyan su muna shagaltuwa da su kullum idan wata sabuwa ta shigo mu canza ba wannan bane maslahu shine ta yaya za mu yi amfani da lokacin nan kankani mu yi abin arzikin da za mu samu alkhairi ranar gamuwa da Allah madaukakin sarki mai hankali ya tabbatar da cewa wannan rayuwa ta duniya ba ta da tabbas wannan rayuwa ce wacce take mai shu'umci da jujjuyawa wanda komai na iya faruwa kana iya tashi daga arziki zuwa talauci daga wadata zuwa kunci daga lafiya zuwa rashin lafiya daga farin ciki zuwa bakin ciki kullum a cikin haka yake to menene abin da mutum zai yi dan ya ci moriyar rayuwarsa a duniya komin karancinta ta yadda idan ya gamu da Allah madaukakin sarki zai zama cewa bashi da nadama mai yawa ku zabun na ce bashi da nadama mai yawa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu mutumin da zai je lahira ya ga aikin da yayi ko da yayi aikin alkhairi sai yayi fata ina ma da ya kara to wannan ma ka dina nadama ce amma ba mai matsala bace mutum ya ma tsira fa amma sai yake nan ka ina ma da na fi haka yin sallah na fi haka tun alqur'ani na fi haka sadaka na fi haka biyayya ga iyaye zai fatan alkhairin da ya aikata ya kuwa shine nake so ne mana tambayi akan wasu ayyuka wanda za su amfane mu a koda yaushe da fatan kuma mu ba su muhimmanci ganganin mun amfana daga cikin abin da zai amfani mutum a wannan rayuwa a koda yaushe akwai al-infaq ciyar da dukiya don alkhairi sawa'un ce wannan ga iyalai ne ga 'yan uwa ne talakawa mabukata ciyarwa dan addinin Allah taimakon marayu duk abin da zaka dauki dukiyarka ki dauki dukiyarki ki saka shi a wata hanya wanda kike fatan samun lada a wurin Allah wanda kuma kike fatan ya zama na cewa wani dan adam ya amfana da dukiyar nan to wannan aiki ne alkhairi sosai wanda kuma wajibi ne mu bashi muhimmanci musamman a wannan zamani da mabukata suka yawa ubangiji yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin Allah yace wala yu'akhirallahu nafsan idha jaa ajalha wallahu khabirun bima ta'malun ashe sutul munafiqun ke Allah yace wa anfiqu kuma ku ciyar mimma razaqakumullah daga abinda Allah ya azurta ku abinda Allah ya azurta ku da shi da dukiya na abinci na karfin fada aji na wata alfarma na duk wani connection da kake da shi to yi kokari kai amfani da shi dan neman yarda Allah Allah ya ce min qabli an ya'tiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ta riski dayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya dinga cewa ya Allah ina ma da baka dan rangwanta mini ka daga mini kafa koda dan kankanin lokaci koda kwana guda koda mako guda ya Allah fa asaddaqa in samu damar da zan yi sadaka wa akum min as-salihin in zama daga cikin mutanen kirki Allah ya ce ina ba zai yi ba walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalaha da dai Allah madaukakin sarki baya jinkirta ma wata rai idan lokacin mutuwar ta yazo wallahu khabirun bima ta'malu Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ya ku masu wadata ku ciyar kar ku bari sai idan mutuwa ta zo muku ku dinga cewa abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza Allah ba zai karbi wannan saboda san da mutum yake da lafiyarsa yake da ransa da lafiya yake da wadata yake da kuma bukata yake son abin kamar dan adam yake son kudi wa innahu li hubbil khairi la shadid to a lokacin ne ya kamata mutum ya dinga dauka yana bayarwa wa zaka ba Nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi yace waye fi cancanta in ciyar da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mutanen gidanka daga mahaifiya da iyali da ƴaƴa da sauran wanda suke kewaye da ke to duk waɗannan yi kokari ya zama da ƴan uwa da dangi yi kokari ya zama cewa kina taimaka musu daga abin da Allah ya huwace miki wannan abin da kike bayarwa shine abin da zaki tarar ranar gobe alkiyama wannan kuma da muke ta ci muke ta yin sutura muke ta kafafa da shi shine asara wata ranar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka akuya sai ya dinga kyauta da naman ya dinga sadakar da naman har sai da ya rage sura wata ya tsoka kwaya daya sai aka shiga da shi gida wurin Aisha sai Aisha ta ce duk ka je ka rabar da naman gaba ki dai ba abin da muka samu sai dan wannan yace ai wannan shine wanda muka yi asara wancan shine wanda muka samu ana irin yadda zaki ga wata irin da muke magana wata ta riga fa ta yi yaji tun daga ranan layya har yanda ba a yi bikonta ba me yasa saboda an yanka dabban layya an sadakar da nama ita ga kura sarkin sancin nama akan ka zata zumbura baki ta yi yaji ta je gidansu me ya faru ai ya yanka dabban layya ne duk ya rabar da nama mun bai bamu ba kuma fa tsawon shekara kullun tana cin nama saboda haka rowa jama'a mummunan hali ne wanda ba halin mutanen kirki ba ne kamar yadda Qur'ani ya nuna a wurare mabambanta kar mu fita daga maudu'in mu amma dai a takaice rowa kamar yadda Allah yake cewa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wanda da yake rowa to ya san kanshi yake cuta Allah mawadaci ne ku ne talakawa ku mutane ku ne mabukata saboda haka daga cikin abin da za a yi a mori wannan yanayi na ƙarancin lokaci na rashin albarkar lokaci shine a dinga infaqin dukiya fi sabilillahi. Infaqi mafi girma bayan na wajibi shine duk wata sadaka wacce take mai gudana, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abinda mutum zai dinga samun lada a bayan rasuwarsa shine ya zama ya sanya dukiyarsa a wani abu da zai ci gaba da wanzuwa, ginin masallaci, ginin makaranta, gyaran hanya, siyan ƙur'anai, rijiyar burtsatse, ko wani abu makamancin haka, wani abu da zai amfani mutane ko a taimaka wata harka ta da'awa ko makamancin haka. To duk wannan yana ci gaba da samar da lada, matuƙar abin yana nan ana amfani da shi. Abu na biyu, akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu shawara akan wasu abubuwa, yake mana umari, yake cewa iktanim khamsan qabla khamsin. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, ya ku musulmi, ku yi kokari ku ci moriya abu biyar kafin zuwan abubuwa guda biyar. Hayatak qabla mautik, yi kokari ka ci moriyar wannan rayuwar da kake ciki kafin mutuwa. Rayuwar nan gaba ɗayanta ka daɗe a duniya shine shekara 60 ko 70, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, rayuwar al'ummata tsakankanin shekara 60 zuwa 70 galibinsu za su dinga mutuwa. Sai ce, wa qalilun man yujawizu zalika, masu tsallake haka kaɗan ne. Idan mutum ya shekara 60 ya rayu, wataƙila sai ya shekara 1000 a kabari kafin a tashin alkiyama. Yanzu haka kuna sun wuce shekara dubbai ma a kabari ba a tashin alkiyama ba. To kuma wannan shekaru 60 ɗin su ne guzurinka na kabari, kuma su ne guzurinka na lahira. Kuma sanda kake raye ne za ka iya yin wani abu, idan ka mutu ba za ka iya ba. Sai dai abinda ka riga ka ɗauka, wa wajadu ma amilu habira wa la yadhlimu rabbuka ahada, abinda ka riga ka tsururuta a wannan rayuwa to shi za ka tara. Idan alkhairi a tarar da alkhairi, Allah ka samu samu. Idan kuma sharri ne, ubangiji Allah ka tsare mu a tarar da sharri. Nabi ya ce, wa sihhataka qabla saqamik, kuma kayi kokari ka ci moriyan lafiya sanda kake da lafiya gabanin rashin lafiya. Idan mutum yana da lafiya zai samu kuzari, zai samu ƙarfin gwiwa aikata abubuwa da zirga-zirga. Amma idan bai da lafiya, wani abin sai dai kallo. Yanzu ko da azumi na nafila, akwai wanda bai da lafiyar da zai yi tsayuwar sallah, wani bai da lafiyar da zai yi, kai wani ma sai a kwance. Kamar yadda Ibnu Qayyim yake cewa, kuma khidhu tabrihal hayati kama ara lita'ajala saqi an taquma bitimtali, yace ban taɓa tsammanin rayuwa za ta maishe ni a ce ba zan iya tsayawa a kan ƙafata ba. Bai da lafiya ne yana kwance, jarumin ɗan daba ne yana kwance, saboda rashin lafiya da ya same shi yake kuka yana cewa, oh wai yanzu yau ni ne ba zan iya ɗaga ƙafata in tsaya a kan jikina ba. Yace, ka anniya lam arkab jawada lilazzati wa lam atabattan ka'iban ghayra zata khalkhani, kamar yace kamar ba ni ne nake hawa doki in su kwane shi ina gudu a kansa. To idan mutum yana da lafiya sai ya duk abin da mutane suke, amma idan mutum ba shi da lafiya to abubuwa sai dai kallo, da kuɗin shi da gatar shi da komai babu abin da zai iya yi sai an masa ayyukan ibada, sallah, azumi, aiki irin aikin haji, karatun alkur'ani da ire-iren su, duk sai da lafiya ake yin su. Kusan da mutum yake da lafiya ya yi kokari ya mori lafiyarsa ya ci amfaninta yadda ya kamata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa faragaka qabla shughlik, ka ci moriyar lokaci da kake da shi kafin rashin lokaci ya zo maka. Akwai sanda mutum yake da damar da zai yi abu, yana da lokaci isasshe na zuwa wa'azi, lokaci isasshe na sauraron karatun Alkur'ani, lokaci isasshe na ziyara, lokaci isasshe na zaunawa ayi istighfari, ayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata rana mutum zai waye gari bi da lokaci, ayyuka sun yawa, hidindimu sun sha miki kai, sai kaga sallar farilla ma sai an yi da gaske, sai an dan bantin lokaci za a yi ta. To idan mutum yana yin abun alkhairi san da yake da dama, san da yake da lafiya, san da yake da lokaci, idan lokaci ya zo babu lafiya ko babu dama, za a ci gaba da bashi ladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake ibada sai tsufa ko rashin lafiya ta hana shi, to Allah zai ci gaba da bashi ladan wannan aikin da yake. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shababak qabla haramik, kuma a ci moriyan kuruciya gabanin tsufa. Kuma lokacin kuruciya lokaci ne mai albarka, saboda akwai nishadi, akwai kuzari, akwai kwakwalwa mai ƙarfi, akwai ƙarfin jiki. To matashi ko matashiya suna iya yin abu da yawa wanda dattijo ko dattijuwa ba za su iya yi. To sai su yi ƙoƙari su ci moriyar wannan abin alkhairin da za su iya yi kafin lokaci ya ƙure musu. Shi yasa daga cikin tambayoyin da za a yi mutum na musamman a lahira, sai an tambaye shi game da ƙuruciya, wa an shababik, za a tambayi mutum game da ƙuruciyarsa shekarun balaga, tun daga shekara 15, 16 makamantansu har zuwa shekara 40 ko 35 bisa sabanin malamai. Sai an tambayi mutum tambaya ta musamman, me yayi da wannan shekarun, domin wannan shekarun su ne productive age, su ne shekarun gyara rayuwa. Idan mutum ya yi amfana ya ci moriyarsa yadda ya kamata, to sai rayuwar shi ta miƙe. Idan ko mutum yayi wasa da su, shi ke na rayuwar shi ta lalace. Saboda haka ba a yi ma mutum tambaya ta musamman a kansu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya ce mu yi ƙoƙari mu ci moriyar ƙuruciyarmu kafin tsufa ya zo. Domin idan tsufa ya zo, akwai abin da ba zai yi mutum ya iya yi ba. Yana gani ana yi ma, to sai dai kallo, shi kan ba zai iya ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ginaka qabla faqrika, ayi ƙoƙari kuma a ci moriyar wadata kafin talauci ya biyo baya. Mutane da yawa idan suna cikin halin wadata, to sukan rudu da wannan wadatar su ga cewa ai har abada babu su babu talauci. Kamar wancan da Allah ya buga misali game da shi a cikin suratul kafi, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wahaffnahuma bi nakhlin waja'alna bainahuma zar'an kiltal jannatayni kaza kaza kaza. To a inda Allah ya ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, da ya shiga gonarsa lambunsa ya ga cewa gonar ta yi ya banya, ga ɗan itace nan ko ta ko ina, ga dabino, ga inabi, ga mangwaro, ga kaza, yana ta kasuwanci, ana ta sana'a, babban gidan gona ne. Sai ce ai ina ganin har abada wannan gona ba ta kare ba. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sai ya wuce nan ma ya ce wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, kai ina ganin ma kiyama ma ƙarya ne. Wala iruditi rujitu ila rabbi, in ma kuma da gaske ne an ce akwai kiyama, la ajidanna khairan min hamun qalam, ce wallahi dole ne a bani irin wannan a lahira, dan ni ba matsayaci bane a duniya, to a lahira ma dole ba matsayaci bane. To mafi yawan mutane wannan shine tunanin su, idan sun samu arziki da wadata da wata dama ta kasuwa ko ta aikin gwamnati ko ta wani hanya arziki da Allah ya buɗa musu, to suna ganin kamar ba zai taɓa yiwuwa wannan arzikin ya gushe. Waya ras kuma ba suna kallon a aikace ga wasu nan da suka riga su yin arziki kuma sun talauce, amma sai su ga kawai kamar wancan da ya talauce wani kuskure ne, yana da wata matsala ne ko yana da farar ƙafa. Su kuma ba su da wannan matsala, ba za su yi kuskuren nan ba, ba su da farar ƙafa. Saboda haka su arziki diman da'iman ne. To arziki dama dai ko ka wuce ka bashi, ko ya wuce ya baka, shi ma kamar kwanaki yake. Saboda haka wanda ya samu arziki to yi kokari ya ci moriyar arzikin ta hanyar ayyukan alkhairi kafin ya kai ga talauci da bukata a lokacin da zai dinga cizon yatsa cewa ina ma da nayi aiki kaza kamar da wannan shi ke cewa ya latani lam ushrik bi rabbi ahad idan ga tunanin ina ma da yayi aikin arziki to da ba haka ba a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaddaqu qabla allah tasaddaq ku dinga yin sadaka tun lokacin tun kafin akai lokacin da ba za ku iya ba tasaddaqu ya ku musulmai ku dinga yin sadaka qabla allah tasaddaq kafin akai lokacin da ba za ku iya ba ba ku da abin da za ku bayar ko ba ku da dama da za ku bayar ko kuma ma akai lokacin da ma babu wanda yake bukata kana so ka bayar ma ka nema ka rasa kamar da yake a cikin hadisin muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'tiyanna 'alan nasi zaman za azu za ayi wani lokaci ya qufur rajul fihi bis sadaqati mutum zai dinga yawo da abin da zai bayar da sarshi sadaka min zahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudha zaki fito da abinci kina nema almajiri ki rasa ba a yin haka babu almajirai sun hakura da inda kike tunda ki murwaciya ce ran da kike so ki bayar kina neman wanda zaki baki rasa shi sa ake so kai sadakar kafin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wayurar rajul yatba'uhu 40 mar'atan a lokacin ne 40 mar'atan na'am a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi za a wayi gari ka ga mutum daya mata 40 suna bin shi ya lubna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa'i saboda karancin maza da yawan mata za ga mutum yana da mata 40 da suke karkashin shi ba mata aure ba yana da mata daya ko biyu yana da uwa yana da kanni da yayi yana da ƴaƴan yayi da ƴaƴan kanne yana da wasu ƴaƴan abokai ko wasu ma can wanda ba dangin shi ba duka kowace shi take jira ya bata ko ya taimaka mata ko ya bata hakuri wannan za ta haihu wannan za ta biya kuɗin makaranta wata za ta aurar da ƴarta wata ba ta da lafiya duka sun taru akan mutum daya kamar yadda muke gani yanzu shi saboda karancin maza da yawan mata a shahidi shine ita kanta sadakar zaka kai lokacin da kana so ka bayar ma babu wanda zai karba saboda an wadata ko kuma saboda masu karban ba sa kusa da inda kake saboda ka ba ka da vehicle na mutumin da zai daukan maka wannan kayan ya kai maka lahira domin shi wanda ka baiwa sadaka kamar dan dako ne ka daura masa ya kai maka lahira sai ka nema ka rasa an baka da kayanka wannan kenan na farko shine batun infaki da sadaka da ciyarwa da makamantan su kar mu tsawaita bari mu tsallaka zuwa gaba ta gaba da gaskiya abubuwan da za su amfani mutum a wannan lokaci irin na ƙarancin lokaci da rashin albarkar shi akwai al-iktharu min zikrillah yawaita ambatan Allah kamar yadda muka ji aya da Allah yake cewa ya allazina amanu la tuhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku bari dukiya da ƴaƴan ku su shagaltar da ku daga ambatan Allah to ambatan Allah ya zama cewa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kar ki bari bakin ki ya bushe daga ambatan Allah domin shi ambatan Allah zaka iya shi ko kana yin komai kina kwance kina zaune kina aji ne kina mota ne kina office ne kina gida ne kina kitchen ne ki ci gaba da ambatan Allah ki yawaita tasbihi da istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hailala da irin waɗannan zikirori masu gwaɓin lada kalimatani habibatani ilar rahmani saqilatani fil mizani khafifatani alal lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nabi yace a kusa kalmomi guda biyu masu nauyi a ma'auni waɗanda Allah yake son su ko masu sauki akan harshe shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim imam al-bukhari da wannan hadisin ya cike littafin sa saboda ka ɗan uwana masu albarka iyaye mu mata ina horon ku da ni kan kaina cewa mu yawaita ambatan Allah yana raye zakata yana sanyaya su yana nisanta wa zakata bakin ciki da damuwa sannan kuma hanya ce ta cike dan kankanin lokacin da muke da shi zaman mun cike shi da ainihin wato ayyuka na gari zikirori ana iya kasa su zuwa gida biyu akwai zikirori da suke sun shafi wasu abubuwa sananu wato sune al-azkarul murattaba sune wanda suke wato irin wanda ake a cikin bayan salloli wanda ake yi na shiga gida na fita na cin abinci na kwanciya bacci na shiga banɗaki da sauransu waɗannan wanda dama dai a prescribe an riga an tsara su to duk irin waɗannan zikirorin mutum ya kula da su ƙwarai da gaske sai kuma wanda suke wato sakakku waɗanda mutlaka su ne waɗanda ake yi haka babu ƙirge aitayi ko da yaushe baki ya saba da ambaton Allah har ya zama abincin ruhi mafi girman ambaton Allah a cikin dukkanin ambato shine karatun alqur'ani mai girma saboda sai mutum ya samu wurdi na karanta alqur'ani a kowace rana ya dinga karantawa ba ji ba gani daga nan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai aishi rayuwar mu wannan yana daga cikin hanyoyi da mutum zai bi wajen ganin cewa ya ci moriyar kankanin lokaci da ake da shi wanda yake da saurin wucewa abu na gaba wato wanda yake taimakawa wajen cin moriyar lokaci kankani ɗan nan da ake da shi akwai tajannubu taswif wato guje ma zanyi ce da sannu zanyi kaza ina so zanyi kaza wato sai mun guje wannan kalmar kawai mu fara yin abin a guje wa yawan tsare-tsare da jira sai an shirya ko sai an yi kaza kafin an kara lokaci ya wuce a tashi kawai a yi abin da ya kamata da zaran mutum ya ji wa'azi sai aiki su sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka kasance al'umma farko cikin wannan al'umma da zaran sun ji an yi wa'azi to kawai kama aiki suke Abu Talha Al-Ansari radiyallahu anhu aka saukar da aya faɗin Allah madaukakin sarki cewa wato lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taɓa zama kun samu albir cikakkiyar siffa ta da'a ga Allah ba sai kun dinga ciyarwa daga abin da kuke so yana jin wannan aya ya tashi ji isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ni ina da wata gona mai suna Baywuha kuma a cikin dukiyata babu abin da nake so ka mata ka shaida na baka ita dan Allah ayi abin da ya dace da ita Nabi ya ce ciniki mai riba ciniki mai riba ciniki mai riba a shahidi shine daga jin wa'azi kawai ya je fara aiki saboda abin da yake so da mu shine da zaran mun ji wa'azi mu fara aiki da shi nan take sai mu ga alkhairin shi kada mu bari har sai mun manta abin da aka faɗa mana ko kuma sai mun ɗauki wani tsari ko shiri na musamman ko mun ci wani lokaci na musamman daga zaman mu zuwa yanzu ɗan nan mu kaddara kawai mun cinye awa ɗaya a cikin abin da ya rige a rayuwarmu saboda haka mun ƙara yin kusanci da barin duniyar nan fiye da sanda muka zauna to haka wannan countdown ɗin yake continuously har zuwa ya kawo ƙarshe lokacin da numfashi zai ƙare har ila yau daga cikin abubuwa waɗanda suke taimakawa wajen mutum ya ci moriyan wato irin wannan zamani mai saurin gucewa akwai almudawatu ala ta'ati wal amali salihah dagewa wajen biyayya Allah wato duk abin da mutum ya fara to yayi tayi kar ya bari yana daga cikin mafi alkhairin aikin alkhairi shine wanda aka ci gaba da yi koda kadan ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul a'mali adwamuha wa in qalla mafi alkhairin ayyukanku na alkhairi shine wanda aka doge ana yi koda kadan ne wato a ce kullun zaki karanta shafi ɗaya na alqur'ani baki fasa ba yafi miki alkhairi fiye da rana ɗaya ki karanta izu biyar ko ba ki sake karantawa ba kuma sai ran da Allah ya kaddara kullum mutum ya dinga yi ko da dan kadan ne yafi alkhairi fiye da yayi mai yawa bai ci gaba ba shine afdalul a'mali adwamuha wa in qalla, mafi alkhairin ayyuka shine wanda ya tabbata ana yi kullum koda dan kadan ne. Saboda mutum ya dauki aikin da ya san zai iya, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khubu min al'amali ma tuqiquna, ku dauki ayyuka gurgudan abin da za ku iya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, Allah ba zai gaji da ba ku lada ba, Allah ba zai kosa da ku ba har sai idan ku ne kuka gaji kuka ainihin wato daina aikin alkhairi to sai ladan ku ya tsaya. To abin da ke sa kuma mutum ya gaji shine idan ya dauki abin da yafi karfin sa, amma idan ya dauka kadan kadan har jikin shi ya saba shikenan sai ya ainihin wato kasance cikin waɗanda za su dawoma dan suna yi. Abu na ƙarshe da zan ambata mana a nan kafin na dakata shine wata magana da na ma faɗe ta a farko, shine alhasanatu aljariya, daga cikin ayyuka waɗanda suke taimakawa sosai wajen mutum ya ci moriyar wannan gajeren lokaci mai shuɗewa nan take. To akwai aikin alkhairi wanda yake mai gudana, shine as-sadaqatul jariyat, sadakoki waɗanda suke masu gudana, waɗanda wato kamar da muka ambata, wanda ba abu ne da za a ba mutum yanzu ya cinye ko sutura da zai saka wato ta gama amfaninta ba, abu ne wanda aka yi shi za a ci gaba da cin moriyarsa. Inda kika ji labarin za a yi wani aiki na alkhairi, suki sa gudunmawaki, gina masallaci, gina islamiyya, gyaran wata rijiya ko wata hanya ko taimakon wani asusu na marayu ko makamancin haka, yi kokari sai a saka dukiya a ciki. Idan ko mutum zai iya yi shi kadai, Allah ya baki arzikin da zaki ke kadai, to ki tashi ki yi din, to shi ya fi. Sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu yana halifar musulunci, yayi aikin expansion na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da kudin shi yayi na aljihunsa, ba da kudin gwamnati ba, kudin sa yasa aka rushe masallacin, aka gyara shi, aka maida shi mai fadi, aka kara mishi nagarta, aka sanya mishi abubuwa a gwargwadon zamaninsu wanda suka dace. To ana so mutum ya sa dukiyar shi wajen aikin alkhairi, wannan shine cin moriyar dukiya, ba wai a ita taskace ta, a taskace ta ta arasa yadda za a yi da ita ba. Zan dakata a nan insha Allah saboda lokaci da ya kure, amma akwai abubuwa da yawa da suka shafi wannan tattaunawa tamu akan yadda ya kamata mutum ya ci moriyar kankanin lokaci na rayuwa wanda yake shuɗewa kamar kyaftawar ido. Ina fata abinda na faɗa wanda yake ya dace da abinda Allah yake so, Allah ya bamu lada ni da ku, Allah kuma ya bamu damar aiki da shi gwargwadon hali, Allah kuma ya gafarta mana kurakurai da laifuffukan mu, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya ji kan magabatan mu cikin malamai da iyayen mu da sauran mu'minai, Allah ya sama mu cika da imani, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.